Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya da kuma tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma su dake kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 27 ga watan Satumba shekarar 2018 Ibrahim Jarmai ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri bari mu fara da kanan labarai
China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump yayi na cewar China na shirin yin kutse a zaben Amurka da za a gudanar Makomar mai bincike na musamman dangane da shigshigin kasar Russia a lokacin babban zaben Amurka na shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani hali.
Kanan labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a daidai lokacin da ake samun tashin hankula dake da nasaba da rikicin makiyaya da manoma dangane da sojin ta 23 dake Yola ta kafa zaratan aiki da cikawa don magance matsalar a jihohin Adamawa da Taraba.
A kowane yaki da muke muna yi tare ne ba wanda yake zuwa shi kade ɗan sanda ba su fita su kade sojoji ba su fita su kade NGLA immigration coso zaka ga mu fita yake muna
har ila yau dai a Najeriya hukumar hasashen yanayi ta sake bada sanarwar ruwan sama kamar da bakin kwariya a wasu sassan kasar kuma da alamun mutane sun fara fahimtar alfanun irin wannan sanarwa
Allah yanzu sun ga cewa abin shi da hikima ko ba ni ilmi na na boye ba ilmi na wanda Allah ya ba jama'a
akwai mu da shirin sai bango ya tsagi amma din kafin nan sai a gyara sama a sauraron cikakkun labaran duniya
China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump yayi cewar China na shishigi a kutse tana shirin shishigi da kutse a zaben da aka gudanar a shekarar 2016 wasu kafafen yada labaran China sun kira wannan kazafi na Donald Trump cewar wannan magana ce wadda ba ta da ma'ana sauran kuma sun ce ba wani abu bane illa ba campaign ne yake yi makansa Shugaba Trump yayi wannan kalamai ne ba ya yi wannan kalamai ne na ba sabon ba a jiya Laraba a lokacin wani taro na Majalisar Dinkin Duniya da ake gudanarwa a babban birnin New York bayan nan ministan harkokin wajen kasar China Wang Ying ya mai da martani da cewar kasar China ba ta shiga harkokin kasashen waje a lokacin da ta tattauna manema labarai a lokacin tattaunawa da manema labarai da ya saba yi mai magana da yawun ma'aikatar ta harkokin wajen China Geng Shuang ya yau Alhamis ya nuna cewar prime minister harkokin wajen na China akan wannan batu hakan kuma ya ce duniya ta riga ta san wace kasa ce ke shishigi a harkokin wata kasa Makoman mai bincike na musamman dangane da shishigin kasar Russia a lokacin babban zaben Amurka na shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani hali domin kuwa wata sabuwa ta kunno kai daya daga cikin mutumin da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansa a lokacin da za a ke neman wanke shi a matsayin babban alkalin kotun koli ta kasar Trump dai da mukaddashin mai shari'a na kasar Rod Rosenstein An shirya za su gana a yau Alhamis a fadar White House wanda za su tattauna akan labarai akan lamari da jaridar The New York Times ta wallafa a satin da ya gabata cewar Mr. Rod cikin sirri ya nadi magana da suka yi da Donald Trump a faifai domin samun shaidar da zai gabatar wadda za ta sa a tsige shugaba Donald Trump wanda yake bayyana da cewar bai cancanta ya jagoranci harkokin gwamnati ba Rod ya gabatar da sanarwa guda biyu yana musanta cewar ya nemi tara bayanai akan Donald Trump. A halin da ake ciki kuma a yau ne Alhamis za a saurari ba a san mutumin nan da aka gabatar da sunansa domin cike gurbin alkalin kotun koli ta Amurka Brett Kavanaugh wanda zai bayyana tare da matar da take zarginsa a gaban wanda take zarginsa da cin zarafinta a lokacin da suke matasa kwamitin bincike na majalisar dokokin Amurka za ta saurari ba'asin duka guda biyu. Matar Christine Blasey Ford za ta bayyana a gaban da gafarin kotu inda take cewar Kavanaugh ya ci zarafinta a lokacin da suke wajen wani liyafa lokacin da dukkaninsu suna ƴan makarantar secondary. A rubutaccen bayani da ta gabatar jiya Laraba da daddare, matar ta ce ta ji tsoro kuma abin kunya ne a wannan lokacin ta bayyanar da abin da ya mata. Sai daga baya, sai bayan shekaru, ta sanar da mijinta da kuma wani taron jinyar farfadowa daga ciwon damuwa. Kavanaugh kuwa wanda ya bayyanar da cewar gaban kwamitin shari'a na majalisar dokokin kasar ya fitar da wani jawabi na gabatarwa wanda yake cewar wannan kazafi ne kawai Ford take masa da wani da sauran mata da suka bayyana. Labaran duniya kenan kuke saurare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ranar Lahadi 30 ga watan Satumba, al'ummar tsohuwar kasar Yugoslavia, jamhuriyar Macedonia, za su jefa ƙuri'a ta raba gaddama ta A ko AA don sauya sunan kasar zuwa jamhuriyar arewacin Macedonia, ɗaya daga cikin manyan matakai don warware matsalar rikici na shekaru 25 tsakanin su da kasar Greece, wanda ke da wani yanki da ke da irin wannan sunan. Yin hakan al'ummar Macedonia za su bude wani sabon babi wanda zai ba su damar shiga kungiyar NATO da ta kasashen Turai. Jiya Laraba a wajen wani gangami campaign kuwa kawo ƙarshen yakin neman zaɓe, Prime Minister Macedonia Zoran Zaev ya bayyana cewar al'ummar kasar tasa kansu a haɗe yake, kuma yana da yakinin cewar za su zaɓi suna son su koma ma yankin Turai. Kasar na yunkurin farfadowa daga rikicin tattalin arziki na shekara biyu da matsalolin rashin aikin yi da ya daƙile kasar wanda ya kai kimanin sama da kashi 20 cikin 100, kana da matsalar ƙarancin albashi a yankin. Yayin da ƙuri'un ke nuna gagarumin goyon bayan neman sauyi, akwai damuwa akan rashin fitowar jama'a daga ɓangaren masu ra'ayin riƙau na ƙasar wanda ba su yadda da a sauya sunan ƙasar ba, sun buƙaci a ƙauracewa ƙuri'ar. Ana buƙatar fitowar alƙalumma kashi 50 na masu jefa ƙuri'a don amincewa da sauyin.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabaran fara rahotannin namu inda za ku ji cewa a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma, rundunar soji ta 23 da ke Yola ta kafa rundunar haɗin gwiwa domin magance matsalar a jihohin Adamawa da Taraba, wanda a cewarsu tuni kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Daga Yola ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Existent crisis between Hezma headers, a communal crisis and so on. And that is to a large extent a sort of the collaborative effort between the whole security agencies, military and security agencies.
Commander rundunar soji na 23 da ke Yola kenan Brigadier General Bello Muhammad yayin wani aikin atisaye na hadakan jami'an tsaro mai taken Operation Show of Force, inda ya ce an ɗau wannan mataki ne na kafa zaratan aiki da cika wato Special Task Force wanda kuwa ya ƙunshi sojoji, 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense da ma sauran jami'an tsaro domin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma a jihohin Adamawa da Taraba. Kwamandan sojin wanda ya ce tuni ma kulliya ta sama biyan kuɗin sabulu ya ce ko za a ci gaba da wannan haɗin gwiwa a wannan sabon yunƙuri.
A kowane aiki da muke muna yi tare ne, ba wanda yake zuwa shi kaɗai. 'Yan sanda ba su fita su kaɗai, sojoji ba su fita su kaɗai, NGLA Immigration Council za ka ga in mun fita aiki muna fita ne gaba ɗaya.
Yanzu haka rayuka da dama ne ma suka salwanta, ba ga al'ummomin da aka raba da gidaje da kuma dukiya ta sanadiyar rikicin makiyaya da manoma a Najeriya. To wai kowane irin gudunmawar sauran jami'an tsaron za su bada a wannan yunƙuri? Suleiman Baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa ya ko bayyana irin rawar da su ma suke takawa.
Dole ne a yi kokari mu kanmu hukumomi na tsaro mu yi aiki kafada da sarakunan gargajiya, galibi su suke da alhakin ba da gonakin nan wuraren da ake noma. idan aka samu a farkon damuna aka riga aka fito da wuraren kiwo daban wuraren noma daban to an yi matuka hanci za a samu zaman lafiya matukan jami'an tsaro sun tashi kai tsaye su kuma kansu shugabanni na al'umma
a kullun bangaren da lamarin ke shafa kamfanonin ya tsane wa juna batun da matin da Umar Danburam shugaban kungiyar makiyaya ta miyata Allah Najeriya mai kula da jiyon arewa maso gabas ke ma cewa muddin ko ana son magance wannan matsalar to fara bude sai an tashi tsaye
kokarin gwamnati ya gaza na wara'in ganin cewa wannan abu ayi shi ayi gobe ayi jibi ayi gaga ayi shitta ba mataki kwakwara da aka dauka don dakatar da shi mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba zaka ji mutane na taruwa kamar yau da nake maka magana akwai mutane da ke taruwa kan iyakan Taraba da Adamawa kusan kwana hudu suna taruwa sojojin in sun je sai su gudu su dawo Adamawa idan na Adamawa sun je sai su haye su je Taraba to kaga wannan shigar da masu ruwa da tsaki na wurin magance al'amari shine mafi alfanu idan ka tara mutane a wurin ka kama ka tambaye ka dalilin tarawa idan an kai hari gare ka a tambaye ka dalilin kai hari wannan shine zai kawo karshen wannan tattaka da ake na cewa makiyaya da manoma amma har ga Allah wannan fadan bai kama da makiyaya da manoma ba
shi ko ne shugaban al'umma kuma tsohon dan Boko Fensenifwa ya ko bayyana inda ma matsalar take a yanzu
har yanzu ba mu zauna mu fara magana gaskiya saboda haka yan siyasa sune babban problem su ba su dole su yi adalci dole su hukunta mutanen da ba su abin da kai da zuwa kada kawo siyasa a cikin sam na uku kuma fito magana yan tsaro duk cikin namu mutane su 100 wani shaji kuma wuri mu ne ake fada ba su da mota motan sarki muke ba police muke failin nashi muke abin nan police ba bai da impress bai da komai ka gaya mani in an bashi wani abu me yasa ba zai yi ba
yanzu tuni fa ka kara tura jami'an tsaro zuwa yankunan da aka fi samun tashi-tashin hankula na manoma da makiyaya a jihar Adamawa da Taraba cikin shirin kota kwana Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
cikin maza daban da na mata koce wuta gudu barewar dashi
sun wata Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz to har yanzu dai muna tare da Najeriya inda hukumar hasashen yanayi ta bayyana samun ruwa mai cike da tsawa a yau Alhamis a wasu sassan kasar lamarin da jama'a da dama ke dangantawa da harkokin addini ko da shi ke da alamu wasu sun fara fahimtar irin wannan sanarwa daga Abuja Nasiru Adamu Elhika ya kuma na da ƙarin bayani
ta baiwar Allah ne ita kuma da mijinta ita ma mijin an ce an yi fiton sa amma matan ba a ganta ba
kuma zai ina ne
shi ma ta can sama din
to tun wannan lokaci
hukumar sassan yanayin da Najeriya NIMET ta bayyana samun wannan ruwa mai cike da tsawa a Alhamis din nan haka ne wasu sassan kasar kuma an samu gajimare ne shugaban hukumar sassan yanayin na Najeriya Professor Sani Abubakar Mashi ya ce su kan yi amfani da na'urori don gano yanayin yawa ko tsagaitawar ruwan na damuna
kana duba abubuwan da suke kawo ruwa din a kin mayance ka hada da abubuwan da element da ake da shi na ƙasa da take rike ruwa yadda shuke-shuke ke amfani da wannan ruwan da ilimin ruwan da kake sa ran samu sannan ka san yaushe ne ruwan nan kake sa ran za a fara shi wanda zai yi mashuka amfani kasashen Afirka ta yamma mu hiko wace ƙasa karfi mun yi su yawa mu bi su arziki suna dogara ga Najeriya a taimaka musu ta hanyoyi daban mukan yi hasashe na yanayi mu zo mu duba musu a kullun asal Liberia da ƙasar Saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karanta a gidan radio ko gidan talabijin da ake yi daga Munamel muke zo muke yadda musu kalubalen mu shine cewa dole ne muna yawan kashe kuɗi da yawa kaso kaya shekara 1 2 sai ga cewa sun zama lokacin su ya wuce domin su can sababbi suke yi in ba suna yin sababbi ba za su yi kasuwa ba
mutane dai sun fara fahimtar irin wannan hasashe da yadda yake saita lokacin shuka ko kawo barazanar ambaliyar ruwa Aminu Tangaza manomi ne daga yankin Arewa maso yammacin Najeriya da yace yanzu suna bin lamuran hasashen da hakan kan taimaka musu wajen daukar matakan da suka dace
ana ya kai har watan 10 ana mana ruwa kaga kai tsaya to a ce ma kai to yau lokaci kaza ga wanda za dauke ruwan sama to kai in baka dan natsu ba ka gane abin da aka nuhi
duk suna dauka kamar ana hada sani da hukuncin
Allah eh haka zan yanzu sun ga cewa abin shi da hikima ko ba ni ilmi na boye ba ilmi na wanda Allah ya ba jama'a
shi me ke kawo ruwan sama ne na bazata yayin da damuna ke ban kwana kuma a yayin da damuna ta riga ta wuce ita ce tambayar da nayi wa shugaban hukumar hasashen Professor Abubakar Mashi
canjin yanayin kenan shi abin da ke haddasa ruwa Najeriya wani layi ne da ake cewa intertropical divide wanda wasu iska ne suke haduwa da mai kawo zahi da mai kawo ruwa wanda ya to daga teku mai kawo zahi wanda ya to daga hamada duk inda suka hadu sai wani layi ne yake da to duk inda layin nan yake dole a samu ruwa
hukumar hasashen yanayin ta ce ruwa zai dauke cak a watan nan na Satumba a dukkan Najeriya Nasiru Adamu Elhika murar Amurka daga Abuja Najeriya
To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mu ya ce karfi 11:15 ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Professor Awalu Umar Gajida, mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano dake Kano, Nigeria, zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum. Sunana Hadiza Umar daga Kano, Nigeria. Ina tambaya ne a game da yanayin ciwon kai haka. Kamar kusan tambayar wani ƴar uwa ta da kai yanzu da ciwon kafa yarinya ce ta karama ta kusa kara 10 ba take gama da wannan yanayin. To shi ne an yi da magani ta kun an dai ta su lokaci ana zuwa asibiti ana karɓar mai. Babu shi ne yanzu mun abin da ya kani kenan. To shi ne nake so na ɗan ƙarin bayani abin yadda zan samu kusa ka.
Eh to ciwon kai ne ba wani bali bane ko?
Eh ciwon kai ne gaba daya.
To da kuma kika ce ciwon kafa?
Eh da kuma ciwon kafa yarinya ce karama take fama da yanayi.
To professor wace answer zaka ba?
To malama Hadiza yarinya ya shekara 10 tana ciwon kai da ciwon kafa. Yawanci dai mu a nan kasashen mu masu zafi wanda Najeriya tana ciki in yaro yana fama da ciwon kai abinda ake fara tunani ciwon zazzabin cizon sauro. Saboda haka daga dukkan alamu mu a nan in aka fara tunani kuma shi ma yakan ba da ciwon gaɓoɓi ɗin zazzabin cizon sauro. Saboda haka in har an je asibiti za su na san za su fara gwadawa su gani cewa shin wannan ciwon kan na zazzabin cizon sauro ne ko ko ba shi bane ba. In shi ne za a ba da maganin zazzabin cizon sauro kuma cikin ikon Allah za a warke. Bayan nan kuma akwai kariya akan so a riƙa kwana a cikin gidan sauro ɗin nan musamman wanda aka jika shi da magani ne magani wanda baya da cewa sauro ba zai shiga ba da ya rako ma wani maganin yakan kore shi wannan zai rage yawan kamuwa da ciwon sauron da za a riƙa ma samun ciwon kai ɗin ko ciwon ƙafa ɗin. Amma dai abin da nake so in faɗa a nan a taƙaicen taƙaicewa shi ne zazzabin cizon sauro abu ne wanda dan an yi baka maganin shi yanda ka samu sauki nan da ƴan watanni in sauran nan ya sake cizon mutum zai iya sake kamuwa da shi don har yanzu babu alluran rigakafi da za a ce an yi na mutum ba zai sake kamuwa da zazzabin cizon sauro ba. Amma dai a yara da shekara 10 kamar yadda ta faɗi yarinyar ta mafi akasarin abin da zai haddasa musu ciwon kai ko ciwon gaɓoɓi zazzabin cizon sauro ne. Amma in aka je asibiti in aka yi binciken aka gaba zazzabin cizon sauro wani ba ta za a fara dubin menene kuma sauran abubuwan da suka iya haddasa ciwon kai ɗin don a ba ta magani.
To professor misali a ce kamar yadda kai bayani tun da farko a kan cewa idan aka ba mutum magani maganin bai kwalliya ba ta biya kudin sabulu bai sake koma gun wannan likitan ya ce maganin da aka bashi bai yi ba. To misali mutum ya koma gun likitan nan har wajen su uku bai yi ba, me mutum ya kamata yi?
Zai ma zai iya canja likita domin yanzu a tayi mu a al'adar mu nan yawanci ma za ki ga mutum tashi kemis suke fara zuwa ta kuna. Mai kemis ɗin nan ba lallai yana da kwarewar da ta cancanci wannan abin ba. Kuma wani cikin rashin sa'a mutanen mu ba su cika son ya yi su nuna ni yau an tsere iyakan na ba bari in tura ka gurin na gaba. In har ka je sau ɗaya sau biyu ka ga ba a samu canji ba mutum yana da damar ya sake tafiya wani asibitin na gaba da wanda yake zuwa wannan babu laifi. Ko da kuwa cewa shi wannan likitan bai baka takarda ba in ka je sai ka yi bayani da ka je guri kaza amma an yi ma kaza da kaza da kaza. Magungunan ma kana da rubutu da shi a rubuce ko kuma rago magungunan ka zai da shi ka nuna ka ce ga abin da aka yi ma ga abin da kai ma amma ba ta mutum ga don wannan likitan shi kuma ya tsira.
To bari mu je ga mutum na gaba ko malama bismillah.
Salamu
alaikum. Wa alaikum salam.
Salamu alaikum
salam.
Na ce ni da barkin zuwa.
Muna jin ki. Faɗi sunan ki ki tambaya ko?
Awa Aisha Ibrahim.
To
daga Kano. Shi tambaya da Allah akan misali yaro ne karami yake fama da yawan zazzabi. Ko yace dan ya dan zazzabin nan sai cikin sa ya kumbura haka. Sai kuma jiki sa ya dau zafi. Duk sanda na kawo shi asibiti dai akwai sanda ma suka ce ko kila ne suka tabbata shi dai ba abin da suka fahimta amma hoto ba a ga komai ba. Sai dai sai rubuta mana maganin zazzabi haka idan ya sauka shike nan. Amma kusan ko yace wannan cikin naka baya sadewa ma dai.
A professor ka ji tambayar ta ta ko?
Yaro ne karami yake zazzabi da kumburin ciki take ko?
Eh zazzabi ne kuma zazzabin na sa mai kumburin ciki. Sun je
asibiti.
Eh sun je asibiti har an gwada su a ga ko yana da sickle cells amma ba sickle cells din bane. Amma wai ko zazzabin ya lafa kumburin, kumburin bai sauka. Shine take neman shawara.
Kumburin sauka ko na? Na'am. Yaro mai kaman yadda na faɗa a tambayar da masu hadiyo kai duk asibitin da aka je a nan za a fara tunanin abubuwan da suke haddasa zazzabi wanda kuma da yawansu mafi akasari na farko zazzabin cizon sauro ake tunani ko typhoid dukkaninsu kuma da typhoid ɗin da zazzabin cizon sauro suna da wasu alamomin da yake nunawa a ciki yiwu ko kumburin ciki ko amai ko kuma zawo. Idan har an gwada an ga na'am
baya amai baya zawo kawai sai san da yadda zaɓin nan
baya zawo dai
kumburin baya zawo baya
eh wai baya amai baya zawo sai dai kumburin cikin duk lokacin da ya zazzaɓa
duk lokacin da yake to abin da ya kamata ai anan dai a alayi halin in har an je asibiti na san baya da cewa a dau jinin sa a gwada ko yana tare da zazzabin cizon sauro ne ya kamata a dau a ce an dau bayan gidan sa ma don a gani cewa menene a cikin nan nasa yake sa shi kumburin ciki. Bayan haka kuma ke ma kuma a gida akwai mutanen da wasu in sun ci wani nau'in abinci yakan sa su cikin su ya kumbura. In har kika kula cewa akwai irin wannan nau'in abincin misali wani ya sha madara ko nono cikin sa yana kumbura in ko wake ko dangin su wake din in har aka gano cewa akwai wani nau'in abinci wanda in ya ci ne cikin nasa yake kumbura ko da zazzabin ko ba zazzabin to sai a guji a rage amfani da wannan abincin da shi.
To kuma ma wani irin likita za ta je? Likitan yara ne ko ko akwai takamaiman likitan da za ta je ta gani?
A likitan yara ne, likitan yara za ta je ta gani. Ai likitan yara za ta je ta gani ta tabbatar kuma likitan yara ne domin in ta je kananan asibitoci misali irin Shakatafi din nan ba za a samu likitan yara ba. Amma dai manya-manyan asibitoci ne yanzu akwai ƙwararrun likitan yara wanda su za su duba su ga wani bincike ne ya kamata a yi.
To me tambaya na gaba bismillah ko?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam fadi sunan ki ki tambaya ko ana jin ki?
Suna ya Aisha.
To.
Na'am.
Ki garin Kano.
To.
Tambaya ta ana shi. Idan ina jin yunwa. To a lokacin idan ban ci abinci ba zan ji jina zai dinga shekin haka. Ko kuma idan da jin kai na yana jiya sosai ciki na yana irin ƙara haka na kusa da ni ma zai iya ji. To bayan lokacin idan na samu abinci ina ci to ba zan iya cin daidai abincin da na daidai set ɗin abincin da na saba ci ba. Sai na ci sosai da yawa tukunna. To sai na ci da yawa sosai sai in ji abincin ya tsaya min a saman cikina. To sai in ji ƙasan cikina kuma yana murɗa. Akwai ba zan iya yin gyaɗa ba. Dole idan ina so abincin ya fada to sai na nemi wani fruit haka na sha sannan abincin zai fada. Kuma sannan baya ga idan haka ta faru bacin an haka to kuma a zan ta a kwata-kwata ba zan iya jin daɗi ba sai in ji jiki sai na mutu kuma abincin ba zai fada ba ba kuma zan iya yin gyatsa ba.
Professor wannan wani wace matsala take fama da ita?
To abin da yake faruwa na farko dai kuma abincin kaɗa a nan. Duk sanda mutum yake jin yunwa ɗin har ya kasance yunwar ta kama shi sosai ai ba shi da kuzari a jikinsa saboda nabin ɗin shuga a jikinsa ya yi ƙasa zai rika jin jikinsa yana rawa na ji ta ce ko jikinsa yana shaki ne jikinsa zai rinka rawa saboda glucose ɗin da yake cikin jikinsa ya yi ƙasa sosai kuma har ciwon kai ma duk za ka iya samu.
abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Professor Awalu Umar Gaji da zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a halin yanzu kuwa Jami'a Lice a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jami'a Lice da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara. Yace yajin aikin sai baba ta gani da kungiyoyin kwadago a Najeriya suka tashi da shi a yau. Wani kuma baya ne ga harkokin yau da kullum a Najeriya. Kuma a gaskiya gazawar hukumomi ne ya kai ga kungiyoyin shiga wannan yajin aikin. Sai dai kuma ya kamata kungiyoyin kwadagon su rinka tunawa da dubban matasan da ba su da aikin yi a duk lokacin da suke fafatukar ganin an ƙara wa ma'aikata albashi. Hakika muna kalubalantar gwamnatin tarayyar Najeriya akan wannan yajin aiki da ma'aikatan kasar suka tsunduma. Da fatan gwamnatin tarayya za ta dubi kukansu da idan basira domin share musu hawaye da kuma kiransu akan teburin sulhu domin samun matsaya a wannan lamari na yajin aikin. Sako daga Alhaji Abbas Bafface Ledi jihar Bauchin Najeriya. Sako na gaba yace ya Allah ka zaba wa talakawan Oshin shugaba mafi alheri a gare su daga kowace jam'iyya yake. Hukumar zabe ke kuma ya kamata ki sani rashin adalci a zabe shike haifar da tashin hankali idan an bayyana zabe. Dan haka a ba mutane abin da suka zaba shine zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sako daga Nasiru Adamu Kainuwa Hadija. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau zan yi amfani da wannan dama da in yaba wa kamfanin da ya samar da manhajin nan ta matambayi baya bata wato Google wanda a yau yake cika shekara 20 da samarwa. Hakika mun amfana da wannan manhaja musamman a fannin karatun mu a college kuma har yanzu muna amfana a fannoni daban-daban wanda hakan ya zama wajibi mu jinjina ma kamfanin da ya samar da wannan manhaja ta zarci tsara. Sako daga Abdullahi Alkarazibi mai kusa tsafa jihar Zamfara Najeriya. Sako na ƙarshe yace gwamnatin ƙasar Ghana da fatan zaki gaggauta warware matsalar da tattasa masu dakon man fetur ajiye motocin su. Duba da ganin hakan na neman ƙara jefa jama'a cikin kuncin rayuwa domin man zai iya karanci da kuma tsada. Haka kuma zai sa kayan masu rufi su yi tashin gobrar zabi. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a.
Kuma da Allah gaida safina ta sada sojangi da wasikun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga Yusuf Harande da takaitaccen labarai.
Shugabannin mata na kasar Sudan ta Kudu sun buƙaci shugaban kasar da ya baiwa mata kashi 35 daga cikin 100 na yadda yarjejeniyar samun zaman lafiya a kasar ta tanada. Ranar Talata shugaban kasar Salva Kiir ya nada wani kwamiti na mutane goma da aka dora wa nauyin fara shirin kafa gwamnatin wucin gadi. Mace daya kurum ya nada a cikin kwamitin cikin mutane goma. Mary Ayin Majok, memba a kwamiti, ta bayyana wa VOA cewar jiya Laraba cewar da kwamitin da gwamnatin ta nada ba su ji dadin shi ba saboda mace daya kawai aka sa. Hakan kuma ya nuna cewar ba a mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta kasar ba wanda aka cimma yarjejeniya a Addis Ababa. China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar China na shirin yin kutse a zaben kasar Amurka da za a gudanar. Wata kafar yada labarai ta China sun kira wannan zargi na Donald Trump a matsayin magana marasa tushe. Makomar mai bincike na musamman dangane da shishigin kasar Russia ya nuna cewar zaben Amurka na shekarar 2016 zai shiga cikin wani hali.
Masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare zamu buɗe layi domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan yadda yajin aikin da ake gudanarwa ya shafi ku. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injini mu ne Mr. Thomas Plan da Ibrahim Jarmai ke cewa huta lafiya a dakatar shirin ya dubu.
no, no.